وشربوا الخمر كما سكا شاجيا وضربوا بالمعازف كما سكا دوكي كاين كيدكيدي معناه سنا كيدا دشي غار الله عز وجل في سمائه sai Allah madaukakin sarki yayi kishi a cikin sammansa fa qala lil ardi sai ya gaya ma kasa cewa ta zalzali bihim ma'ana ki jijjiga su ko ki girgiza su fa in tabu idan suka tuba wa naza'u suka bari to sai ta dakatar da wannan girgiza din wa illa idan ko ba haka ba hadamaha alaihim sai Allah ya kifar da su da kasar sai shi ya tambaye ta shi ana sai ce ya ummul mu'minin a azaban lahum hakan azaba ne gare su qalat tace a bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wannan wa'azi ne tunatarwa ne kuma jin kai ne ga mu'minai tunda idan irin wannan musibar ta zo ko ta girgizan kasa ko wani bala'i ba ta kyale kowa tana shafan kowa da kowa ne wana kalan wa azaban wa sukhban ala alkafirina amma azaba ne kuma ukuba ne da fushi ga wadanda suke kafirai sai Anas yace ma sami'tu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana ashaddu farahan minni bi hadha alhadith yace tunda nake ban taba jin wani hadisi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yafi faranta min zuciya fiye da wannan hadisin ba abin da ya tabbata shine maganan girgizan kasa babu wani abu da ya tabbata daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu girgizan kasa a zamanin sa ba sai bayan sa sai lokacin khalifancin Umar kaman yanda malam zai kawo amma dai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani girgizan kasa ba an gane ko sannan kuma abubuwan da suka zo akan magana akan girgizan kasa shi ma an samu ne maganganu daga sahabbai wa zakara ibnu abi dunya hadithan mursalan shi ma ya sake kawo dai hadisi wanda yake mursal ne kaman yanda ya fada shi yasa ibnu abdul bar yana cewa ba wani abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa akwai girgizan kasa a zamanin sa babu haka nan babu wata sunna da ta tabbata akan haka amma dai farkon girgizan kasan da aka samu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin Umar ne radiyallahu anhu kuma zai kawo hadisi yace kasa ta yi girgiza zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daura hannu akan ta yace usfuni kinutsu fa innahu lam ya'ni laki ba'du domin lokacin bai kai ba da zaki girgiza wannan idan hadisin ya inganta amma dai bai inganta ba sannan sai ya juya ya waiwayi sahabbansa yace inna rabbakum yasta'tibukum wa a'tibuhu yake cewa wato lallai mahalicin ku Allah madaukakin sarki yana wato kwabanku dan haka ku hankaltu ku kula umma tazalzalat bin nasi ala ahdi umara ibn al-khattab sanan zamanin umar sai kasa ta girgiza fa qala sai yace ayyuhan nas ya ku mutane ma kanat hadhihi zalzalatu illa an shay'in ahdathtumu cewa wannan girgiza kasar da kuka gani zamanin umar kenan da ta faru yace ba ta faru ba sai dan wani abu da kuka aikata yace wallabi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la in adat idan har kasa ta sake girgiza yace la usakinukum fiha abadan zan bar garin bazan kara zama tare da ku yana nuna kuna aikata wani aiki na sabo kenan wa fi manaqibi umar yazo cikin falala umar na ibnu abi dunya cewa kasa ta girgiza a zamanin sa fa daraba yadahu alaiha sai ya buge ta wa kala yace malaki malaki me ke tafe da ke me ke me labarin ki yace amma innaha law kanatil qiyama haddathat akhbaraha to inda a ce ranar tashin alqiyama ne kamar yanda Allah ya faɗa to ƙasa za ta bada labari shine idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha wannan ranar tashin alkiyama haka zai auku kasa za ta girgiza har mutane su yi tambayar ta sannan kuma sai ta ba su amsa Allah zai sa ta yi magana Allah mai iko ne akan komai to Umar yake cewa gashi alkiyama ba ta zo ba inda alkiyama ta zo ne sai a yi wannan magana yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana yawmul qiyama idan ranar tashin alkiyama ta zo fa laysa fiha dira'un wala shibrun illa wa huwa yantu, babu wani taki a cikin ƙasa ko wani au na ƙasa face sai yayi magana, kenan ƙasa za ta yi magana har mutane su ji. Wa zakara al-imamu ahmada an safiyata qalat zulzilat zalzalat al-madinatu ala ahdi umar, wannan hadisan dai da yawa suna nuna lokacin umar ne aka fara samun girgizan ƙasa, ce ƙasa ta girgiza zamanin umar radiyallahu anhu, sai ya ce ya ayyuhan nas ma hadha, ya ku mutane menene wannan, ma'ana yana nufin lalle kun aikata wasu laifuka ne har ƙasa take girgiza. Yace ma asra'a ma ahadathtum, lalle abinda kuka haifar yayi gaggawan faruwa, ma'ana kun aikata laifi cikin gaggawa. Yace la in adat, in har ta sake girgiza, la usakinukum fiha, bazan ƙara zama da ku ba, ni zan canja ƙasa, ma'ana yana nufin laifi yayi yawa, kenan Allah yana kama mutane da laifukan da suke aikatawa. Wa qala ka'ab, ka'ab daga cikin malamai na tabi'ai, ka'abul ahbar ake kiransa, yana ɗaya daga cikin malaman Yahudawa ko Nasara da suka musulunta, aka rawaito hadisai a wajensa. To daga cikin abin da ya sani na cikin wato littattafansu na farko, inda malami ne yace innama tuzalzilul ardu idha umila fiha bil ma'asi, cewa ƙasa tana girgiza ne idan saban Allah ya waita a kanta. Fatur adu farakan minar rabbi, sai ta girgiza saboda tsoron Allah jalla jalaluhu an yattali'a alaiha, ma'ana kar Allah madaukakin sarki ya, ma'ana ya fusata da ita, da haka wanda suke kanta suka yi sabo, wannan shi yake razana ta har take girgiza. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-Amsar amma ba'du fa inna hadha ar-rajab, Umar ibn Abdul Aziz ɗaya ne daga cikin khalifofi, shi ma ya tura gundumominsa da wasiku lokacin yana khalifa, yace bayan haka ku sani cewa wannan girgizar ƙasar da kuke gani shine ar-rajab, ma'ana wannan girgizar ƙasan yace ba komai bane sai wani abu da yu'atibullahu azza wa jalla bihi al-ibad, Allah yake gargadin bayi da shi. Haka in kaga girgizan ƙasa wani gargadi ne daga Allah, domin Allah yana nuna ma mutane cewa ƙasar nan za ta kau, kuma idan laifuka suka yi yawa Allah yana razanar da mutane. Yace wa qad kataftu ila al-amsar, dan haka na rubuta ga dukkan wato yankuna wanda suke karkashi na, an yakhruju fi yawmi kaza wa kaza, cewa mutanen kasar su fita rana kaza cikin wata kaza. Faman kana indahu shay'un falyatasaddaq bi, yana nuna musu hanyar da za a samu ma'ana sauki daga azabar Allah. Yace su fita rana kaza wata kaza, duk wanda yake da wani abu da zai iya bayarwa to ya bayar na sadaka domin a samu sauki. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu, domin Allah madaukakin sarki ya ce kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla, cewa duk wanda ya bada wani abu, dan haka shi ya dauki tazakka anan, ma'ana mutum ya cire wani abu na sadaka ya bayar. Akwai wanda suke daukan shi kad aflaha man tazakka, ma'ana na tsarkake kai, cewa wanda ya tsarkake zuciyarsa da ayyukansa wannan ya samu tsira da rabauta. Wasu sun dauke shi kuma tazakka daga zakka, in gane ko, shine kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha, cewa wanda ya tsarkake zuciyarsa wannan ya tsira ya rabauta, wanda kuma wato ya gurbata zuciyarsa da dabi'unsa wannan ya halaka. To nan yace Allah ya ce kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla, kuma ya ambaci sunan mahaliccinsa, Allah ya tsaya yayi sallah ya kira shi ya addu'a. Wa qulu, yace kuma ku faɗa kama qala adam, ku yawaita wannan addu'ar ta annabi adamu, shine Allah yake cewa lokacin da annabi adamu da hawwa suka yi laifi, sai Allah madaukakin sarki ya musu nuni da wasu kalmomi da Allah ya nuna musu cewa in sun roke shi zai yafe musu abinda suka yi na kuskure, shine fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai, shine suke cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, cewa ya Allah kai ne mahaliccin mu, mun zalunci kanmu, kuma ya Allah matukar baka mana gafara ba, baka ji kanmu ba, za mu kasance cikin masu hasara. Da haka a lokacin da musibu suka yi yawa, da fitintunu da saban Allah ya yi yawa, to ana yawaita karanta wannan addu'a don samun rahamar Allah, don samun sauki a wajen Allah madaukakin sarki. Yace kuma ku dinga yawaita addu'ar Annabi Yunus alayhi salam, shine yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lokacin da Annabi Yunus ya yi nashi fahimtar mana ijtihadin sa, yaga cewa ya bar garin ba tare da Allah ya ce ya bani ba, kuma wannan abin da ya aikata sai ya zama ba haka bane, ba daidai bane, to sai yake komawa ga Allah bayan Allah ya jarabe shi da abin da Allah ya daura mishi na jarabawa, ma'ana wani kifi ya hadiye shi yayi kwanaki a cikin kifin, sai ya koma yana mai tasbihi yana roƙon Allah yayi masa, shi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah yace fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham. Shi yasa Ibn al-Qayyim yana cewa babu wani mutum da zai shiga cikin kunci da damuwa da matsi ya roƙi Allah da wannan addu'ar face sai Allah ya yi masa. To ire-iren waɗannan abubuwan zaka samu al'umma ana sakaci da su, sai mu dinga tunanin wani mutum ne zai iya yayi mana damuwa, ko kuma a'a wata dabara ta mu ce za ta iya yayi mana, wanda wannan kuskure ne. Ya ce ma da'a makrubun bi da'wati dhannun illa stajaba Allahu lahu. Kuma wannan ya shafi kowa da kowa ne, kowane mumini ne, dan Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Duk wani mumini inda irin wannan abin ya shafe shi ya roƙi Allah, to lallai Allah zai yayi masa. Sai kuma ya kawo hadisin Imam Ahmad cewa haddathana Aswad ibn Amir qala haddathana Abu Bakr عن الأعمش عن عطاء ابن أبي رباء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أبو داود يا حسن سند حديث وسانيو ينشكما سن إنجانتا شوى من الله صلى الله عليه وسلم يتي a lokacin da mutane suka koma suka narke cikin ma'ana cutanya da zinari da azurfa, ma'ana aka koma kuɗi shine komai na mutane, ma'ana ba a kallon komai sai kuɗi, wanda kaman ka ce irin halin da muke ciki yanzu kenan, ko kuɗi ba abin da ba a yi da shi, mutum sai ya sai addinin shi da kuɗi, sai ya siyar da addinin sa akan kuɗi, sai ya siyar da mutuncin sa akan kuɗi, sai ya siyar da ma'ana iyalansa ma a kan kuɗi. Yanzu ko aure ne aka zo yi, in wani mutumin da yake da kuɗi ba a bincikensa, saboda ana gani yana da abin hannu. Yanzu ko magana ce aka zo mai faɗa a ji, wanda yake da kuɗi shi ake sauraro, wanda bai da komai ba a saurarensa. Da haka a lokacin da mutane suka kai wannan halin, watabaya'u bil'ina, suka yi wani ciniki na al'ina. Cinikin al'ina wani nau'i na cinikayya da ake a jahiliya, shine wata hanya ce ta riba amma ana yin ta ne ta dabara. Shine mutum ne zai zo wajen wani yana neman bashi a wajensa, sai ya ce to ni ba ni da kuɗin da zan baka bashi. Alhalin yana da kuɗin, zai ce ban da kuɗin da zan baka bashi, amma ina da abin da zan siyar maka, don haka zan baka abin da zan siyar maka. Idan na siyar maka da wannan abin, in ya bashi abin ya siya a wajensa, zai siyar masa da tsada. Sai ya ce to abin da za a yi yanzu, ni zan sai abin a wajenka, in ya so in ka siyar min ni sai na baka kuɗi. Amma in ya tashi siya a wajen shi, sai ya siya sai ya karya mishi farashi. To kaga kaman ya bashi kuɗi kaɗan, ya karɓi mai yawa a wajensa. Wannan shine al'ina, in gane ko? Da haka kaman ba taimako bane, tunda shi ya bashi kuɗi, abin da ya bashi, abin da ya karɓa a wajen shi ya fi abin da ya bashi yawa. To wannan wani nau'i ne na riba. Ce to duk lokacin da mutane suka yi irin wannan cinikayyar, wattaba'u aznabal baqar, suka koma damuwarsu shine ma'ana tara shanu, suka koma kan dabbobi, ma'ana wannan abin ya shagaltar da su daga addini wa tarakul jihad fi sabilillah har abin ya kai su sun bar jihadi to Allah zai saukar musu da wani bala'i wanda ba zai dauke akan su ba har sai sun koma sun yi riko da addinin su wannan ba yana nuna cewa mutum yayi ya kai dabbobi laifi bane ba a'a idan ya kasance mu'amala da wannan abin zai iya kai mutum har ya bar wasu abuwa na addinin sa misali wani ya san cewa zai yi sammako zai je kasuwar awaki ko da zai rasa sallar asuba in gane ko akwai wanda zai fita tun kafin asuba shi bai yi asuba a gida ba in ya je can kuma an yi asuba da haka sai ya bata rayuwarsa akan neman duniya haka ne ko wani zai je garin kasuwar dabbobi ya bar sallar juma'a ya bar sallar jami'i saboda bai gama cinikinsa ba saboda neman duniya to an har wannan abin ya kai mutum ga haka to lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai saukar musu da bala'in da ba zai dauke akan su ba har sai sun koma sun waiwaye addinin su haka ne ibnu abi dunya ya sake rawaitowa irin wannan hadisin daga hadisin abdullahi dan umar ya ce laqad ra'aytuna wa ma ahadun ahqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim haka rayuwar sahabbai ta kasance yace wallahi mun waye gari babu wani a cikin mu da yake ganin yafi cancanta da dinaransa da azurfarsa fiye da dan uwansa ma'ana yana ganin in ya mallaki abu to na dan uwansa ne ma'ana zai ba dan uwansa aga mu yanzu ba irin wannan kowa ya samu kansa ne bai tunawa da dan uwansa yace to wallahi mun waye gari dukkanmu kowa ya mallaki wani abu na dukiya yana ganin na dan uwansa ne ma'ana ya mallaka ne saboda amfanin dan uwansa zai iya bashi shi yace kuma naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza banna an-nasu bid dinari wa dirham lokacin da mutane suka yi kauran dinari da azurfa suka yi ciniki irin na al'ina suka bar jihadi kuma suka rike wato asalin jelan raquma shanu ma'ana suka koma suka tukufa cikin neman duniya kenan ko dabbobi ko noma Allah zai saukar musu da bala'i daga sama wanda ba zai dauke musu ba har sai sun koma sun yi riko da addinin su Hassan al-Basri yana cewa innal fitna wallahi ma hiya illa uqubatun min Allah azza wa jalla ala an-nas yace duk wata fitina da kake gani ba komai bane illa Allah yana yi ma bayinsa uquba ne na abin da suke aikatawa kaga Allah ya daura mana shugaba mai tsanani to daga laifin mu ne abinda muke aikatawa ne idan kaga Allah ya jeho mana da tabarbarewan arziki to laifin mu ne idan kaga kasuwanni sun lalace abubuwa na baci to wannan kan ka dauki komai ka dauka cewa laifuffuka ne da bayi suke aikata dan Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba abinda kuka ja ma kanku ne ونظر بعض انبياء بني اسرائيل cewa wasu daga cikin annabawan banu isra'ila ya duba ya ga abin da wani sarki yake aikatawa da su wani sarki ne kirista akwai lokacin da ya zama yahudawa sun ganda zama kiristawa aka dau lokaci ana haka har Allah madaukakin sarki sai ya zo ya daukaka kiristawa din akan yahudawa to su ma suka dinga ganda za musu azaba to shine aka yi wani sarki da ake kiran shi Buktanassar ɗaya daga cikin manyan sarakunan kiristawa ne wanda ya dinga gallaza mai yahudawa azaba azabar da ba ta da ƙarshe shine wani daga cikin annabawansu yake cewa da ya ga irin azabar da ake musu ya ce wallahi bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna yake cewa ya Allah madaukakin sarki yawan zunubanmu da abin da muke aikatawa shi yasa ka daura mana wanda bai san ka ba kuma bai jin kanka bai jin kanmu shi yasa daga cikin addu'o'i da ake yawaitawa shine Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamu ya Allah kada ka daura mana wanda bai jin kanmu sannan kuma bai tsoranka saboda zanuban da muke aikatawa idan kuma mutane ba su daina aikata zanubai ba to Allah zai ta daura musu wanda ba za su wanda zai gallaza musu abubuwa suna nan na laifuffuka da ake aikatawa da yawa kama daga zina ma'ana riba ma'ana abubuwa na shaye-shaye barnace suna nan da yawa a cikin al'umma to duk sanda kuka ga mun sa gaba a wani abu mun rasa shi to sai mun koma mun gyara wannan abun a baya to shine sai Allah ya yi sai kawo mana mafita domin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canja mutane sai sun canja abin da ke cikin zukatansu. Wa qala buktanatar li Daniel, shi kanshi wannan sarkin da ya ta ganda zama ma'ana Yahuda, ya zo ya ce ma Daniel, Daniel din nan wasu na cewa annabi ne, Ibn Kathir ya kawo shi a cikin ƙasasul al-anbiya, sunan annabi ne daga cikin annabawan Bani Isra'il, kuma zamanin Umar har an gano kabarinsa, ko kabarin da aka ce na shi ne a yankin Palestine. Sai zama mutane suna ta canja akadarsu suna ziyartar wannan kabarin, sai Umar ya zo aka je aka shafa kabarin, aka toshe duk wata hanya da za ta alakantar da mutane da shi. Ya ce na ji tsoron kar mutane su koma bauta ma mutane, don haka Umar ya sa aka shafe wannan kabarin. To shi wannan Buktanassar din ya gaya ma wannan annabin, shi ne a cikin kissarsa Ibn Kathir yake cewa lokacin da ya zo yana kiransu zuwa ga wato asalin kadaita bauta da Allah, da shi kanshi Buktanassar din ya kama wannan annabin ya tsare shi tsawon kwanaki masu yawa, sai ya samu wasu zakoki ya ajiye su, ya sa suka ji yunwa sosai. Sai da suka gama yunwa sai ya ɗauki wannan annabin ya jefa shi a cikinsu, to amma ba su iya cin shi ba, ba su iya taɓa shi ba. Wannan sai ya sa ya ɗaukaka a cikin Banu Isra'il. To shi Buktanassar ɗin sai ya ce ma Daniel ɗin wata rana, ya ce mallabi sallatsani ala ƙaunika, menene kace ganin ya sa na ina gallaza ma mutanenka na fi ƙarfinsu? Ƙala sai ya ce izamu khati'atika, ya ce yawan saɓanka da Allah, wa zulmu ƙaumi anfusihim, kuma mutanena da suke zaluntan kansu. Inda mutanena za su daina zaluntan kansu yana nufin cewa ba za ka iya da su ba. Haka duk wanda suka tsaya suka yi riƙo da Allah, suka riƙe Allah, suka kaɗaita Allah cikin bauta, suka koma ga Allah da yadda da shi, to ba wani wanda zai zo ya gallaza mu, ko da a ce ya musu na wani lokaci ne, kuma abin zai zo ya shuɗe. A yanzu a garin nan an yi zamanin shugaba da ya ta gallaza ma musulmi kashe-kashe da kwan, ina yake yanzu? Me ya kawo wannan gushewar nashi lokacin da aka koma ga Allah? Duk wani mazallaci a yi ta ƙanuti, a yi ta addu'a, a yi ta waye, a yi ta waye, ta istighfari da sauransu, ko abin ya zo ya kau ko bai kau ba? Yau ina yake ya zama labari? To idan muka sake koma, Allah ya ce wa in uttum udina, in muka koma haka za a sake gallaza mana ku. Da haka dole sai mun koma ga Allah, mun kyautata alaƙarmu da Allah maɗaukakin sarki. Wani abin muna ganin ba komai ba ne, amma wajen da babban laifi. Yanzu muna cikin karatun nan, dan abubuwa na faruwa, ana ta razanar da mutane. Wani zai ɗauka murna yake, ko wani kuma zai ɗauka yana burge wasu ne, amma wannan babban laifi ne domin razanar da wani musulmi ne, kuma Allah ya haramta razanar da musulmi. Ba a so muke tsoratar da musulmi duk inda ya kai. Yanzu in yara ne suke cikin gida, wasu kila sai sun razana, in masu shekaru ne sai hankalinsu ya tashi, sai su ɗauka wani abu ne na tashin hankali. Kuma a cikin al'umman mu ake wannan abu, ba dare ba rana. To kaga irin waɗannan abubuwan ire-iren su abubuwa ne na laifi. Wani zai ɗauka to ai wannan ba laifi bane, amma wajen Allah abu ne mai girma. Allah ya ce wa yahsabunahu hayyinan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana razanar da musulmi, don haka zaluntan kansu. Haka nan Ibn Abi Dunya ya sake kawo daga hadisin Ammar Ibn Yasir da Huzaifa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace inna Allah azza wa jalla idza arada bil ibadi nikmatan amata al atfala wa aqama arhaman nisa fatanzilu an nikma wa laysa fihi marhum. Wa hadisin mawdu'i ne, ma'ana hadisi ne na ƙarya, amma ma'anan da yazo a cikin sa cewa idan Allah ya so ya yi ma bayi azaba sai ya kashe ƙananan ƴaƴansu, kuma matayensu su daina aihuwa, sai azabar ta faɗo babu wani wanda za a ji kanshi a cikinsu. Ma'ana wannan al'ummar Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarin ba zai halakar da mu bai ɗaya ba, wannan alƙawari ne na Allah cewa ba wani abu da zai zo ya halakar da kowa da kowa a wannan al'ummar. Wannan kuma jin ƙai ne da wannan al'ummar, wannan kuma al'umma ce da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta akan sauran al'ummomi, shi ya sa irin wannan ba zai same su ba. وذكر حجر زدري شي ابن أبي الدنيا يا رويتو دقى مالك ابن دينار يتشي ناكرا تاتك وسو زنت التكانا وتوهكما شوى ألا ينا شوى أنا الله مالك الملوك شوى نيني ألا ما أنا مي ملك ما سملك قلوب الملوك بيدي شوى زكا تم ما سملك ننسنا هنونا فمن أطاعني دوان ديمون بيايا جعلتهم عليه رحمة zan sanya shi ya zama wato jin kai a gare su wa man asani wanda ya saba mun kuma ja'antuhum alaihi nikma zan sanya shi ya zama azaba akan su dan haka yace fala tashgalu anfusakum bisabbil muluk kada ku shagaltar da kawunan ku da zagin sarakunan ku yana daga cikin laifi muke dinga tsine ma shugaba domin tsinewar shugaba ba alkhairi bane wani in kana so ka burge shi sai ka hawo munbari ka tsine ma shugaba sai ma kabbara ko wannan ya ji dadi kenan to wannan ba alkhairi bane wannan bai cikin tafarkin magabata na kwarai hatta kafirai ma a kira su da sunayen su wani Allah ka masa kaza an hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka Allah ya kwabe shi Allah ya ce laysa laka min al'amri shay ya Allah wani dan wani kala ance shi wani dan wani Allah ya saukar da aya yace a ya kai annabi na ne laysa alayka min al'amri shay ba ruwanka a cikin wannan al'amar Allah in ya so sai ya yafe musu to wani fa zaka ga shugaban naka musulmi ne amma mun so ka zo ka tsine masa a munbari kai magana mai kaushi a kansa to lokacin kai haka kai wa'azi kenan alhalin tsinuwa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba aiko ni mai tsinuwa ba haka ba aiko shi da tsinuwa ba an aiko shi rahama ne saboda haka ba a zagin sarakuna da shi wa gabani domin da abin da ka musu na tsinuwa to in sun lalace ta faɗa kansu al'umma ce za ta lalace idan kuma kyakkyawar addu'a ce ka musu to haka nan wannan alkhairin zai dawo kanku shi yasa wani abu zai baka mamaki kamar misali da ƙasar Saudiya duk inda shugaba ya kai shugaba komai shugaba komai yake yi sai dai su mashi addu'a ta alkhairi a ba a tsine masa ba a taɓa tsine ma shugaba amma mu a Najeriya opposite ne kaga dai ba mu fi su ilimi ba kuma ba mu fi su malamai ba ko kila ra'ayinmu ne ya fi nasu na in ka hau ma ba kama shugaba wannan mummunar tsinuwar da la'ana ba sai a dinga ganin kai ma imaninka kaman bai cika ba to asara ne tsine ma shugaba Imam Ahmad yana cewa maganar shi ta shahara cewa wallahi in akwai addu'ar da na san cewa ita ce in na roƙi Allah a take zai ban ita yace zan sa ta ga shugabana mana a ce yanzu zan roƙi Allah Allah ka min kaza kuma na san amsan zai ban inda na san wannan addu'ar yace zan sa ta ga shugabana domin in shugaba ya gyaru to duka al'umma za su ji dadi amma in ya baci fatsinuwa ta hau kansa shi kadai zai samu tsinuwar an ya tabarbare mulkin sa ya lalace ai dukan kuma za ku tabaye shi yasa babu kyau zagin shi wa gaban ne yace walakin tubu ilayya Allah yace ku tuba zuwa gare ni a atifkum alaikum ni kuma zan sanya ya muku shi wa gabanin naku shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta karfafa sahabbai akan irin wannan sahabban shi sun sha tambayan shi cewa idan aka suka samu kansu karkashin shugabanni masu adalci zalunci wanda ma ba sa tsayar da sallah akan lokaci suka ce ya za mu yi da su ya ce ku saurara musu ku musu biyayya matukar kuna sallah a cikin sai dai in kun samu wani abin da suka yi kuke ganin cewa kafirci ne karara kuma a gaban Allah ma in kun tsaya za ku iya karewa kafirci ne to wannan kam a wannan din ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a fito da takwali a yake su ba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da wasu shugabanni suke yi sukan kame sukan ba su haƙƙin su su nemi kuma nasu a wajen Allah kuma haka ya kamata al'umma ta zama amma ba haka ba sai mu zama al'umma da ta zama ba ta da alƙibla ya zo daga cikin marasil na Hassan Hassanul Basri an ce marasil din shi kamar yadda muka yi bayani ma'ana hadisai ne da yake rawaito su amma ya danganta su da ma'ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani in maganganun sa ne ba laifi za a iya daukar su ta aiki da su yake cewa idza arada Allahu bi qaumin khairan idan Allah ya nufi mutane da alkhairi ja'ala amrahum ila ulama'ihim, sai Allah ya sanya al'amarin su, ma'ana na shugabanci, wajen masu tausayin su da jin kansu. To Allah ya sanya mu mu sami irin waɗannan shugabanni. Wa fai'ahum inda sumaha'ihim, abinda za su samu na dukiya na kasu, sai Allah ya sanya shi a cikin masu kyauta cikin su, da haka ba za su dinga danne musu haƙoƙin su ba. Amma idza arada biqaumin sharran, idan Allah ya nufi lalacewa da wasu mutane, ja'ala amrahum ila sufaha'ihim, sai Allah ya jefa shugabancin su a hannun wawayen su. Eh, gashi shugaba ne dai, amma bai san mutuncin su ba, bai san haƙƙin su ba. Wa fai'ahum, duk wani haƙƙin su kuma da za a iya samu, sai Allah ya jefa shi a hannun marowatan su. Haka ba abin da zai iya fitowa nasu na haƙƙi. Sai ka ji an ce ana bin bashin arziki na shekara 15 ba a biya ba. Ma'aikata ko? Sai mutum har ya mutu ma ba biya shi fenshon ɗin shi ba. To Allah ya so su da sharri kenan, ya jefa al'amarinsu hannun waɗanda suke miyagu ne. Wa zakara al-Imam Ahmad wa ghayruhu an Qatada qala Musa, cewa Annabi Musa alayhi salam ya faɗa, yake cewa ya Rabbi ya Allah madaukakin sarki, anta fis sama, Allah kai ke cikin sammai, wa nahnu fil ardi, mu kuma muna ƙasa, ma'ana Allah kai kake sama da mu. Fama alamatu ghadabika min ridaka, ya zamu yi mu gane cewa kai fushi da mu, kuma ya zamu yi mu gane cewa ka yarda da mu. Ala sai Allah ya ce masa, idza ta'amaltu alaykum khiyarakum fa huwa min alamati ridaya ankum, idan kuka ga na zaba muku zababbe a cikinku, ma'ana masu adalci, masu amana, kuka ga su ne shugabanninku, to wannan alama ce ta cewa na yarda da ku, ina son ku. To Allah ya zanya mana shugabanni masu adalci. Wa idza ta'amaltu alaykum shirarakum, ce idan ku wani daura muku batattun cikinku, fa huwa alamatu sukhbi alaykum, alama ce ta fushi na akan ku. Haka Allah ya fusata da mutane, sai ya daura musu wanda ba za su ji daɗin shi ba. Idan kuma Allah yana son mutane da rahamarsa, sai ya daura musu shugaba waɗanda suke masu adalci. To addu'a da za mu yi ta yi, Allah ya daura mana irin waɗannan shugabanni, wanda za su zama sababbi ne a cikinmu, wanda za su zama kuma masu jin ƙanmu ne. Amma in aka daura mana shugabanni masu gallaza mana, to babu daɗi, mu muke aikata wani laifi. In mun gyara, sai Allah ya gyara. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل ابن عياض رحمه الله قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء شو الله يا إيوه هيجا وصدق شكين النبا وانسى وانا ديس انك ما سنة جنشنا لروني شو إذا أصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني يشي واندي يسني يسن شو أني مهل تشنشني إن يساقم توزن دورا مشي أكنسى واندي بيسنبا sai ta gallaza masa, ma'ana to tunda bai san Allah ba, haka ba zai tsare masa haƙƙinsa ba, ba zai tausaya masa ba, ba zai ji kansa ba. Wa zakara aidan min hadisi ibn Umar yarfa'uhu wallazi nafsi bi yadihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa, la taqumu sa'atu, alqiyama ba za ta tashi ba, hatta yab'atha Allahu umara'a kadhaba, har sai Allah ya tayar da wasu shugabanni makaryata, ma'ana shugabanni ne amma masu ƙarya. A mutum ne zai ma alƙawarin kaza da kaza da kaza da kaza, duka ƙarya ne, ba zai cika ma ko ɗaya a ciki ba. Wannan alamomi ne na tashin alƙiyama. Wa wuzara a fajara, mataimakansa kuma waziransa fasikai ne mabarnata, duk ba ana ganin wannan alamun ba. Wa a'wanan khawala, ya ɗebi kuma banda waziransa, ma'ana mataimakansa waɗanda suke kewaye da shi, kuma kamar yanzu advisors na gwamna da waye da sauransu nan masu ha'inci. Wa urafa'a zalama, hakimai kuma da za a ɗebo su a cikin mutane a ce su wakilci mutane, su kuma azzalimai. Wa qura'a fasaka, wannan shi ne mafi muni, makaranta fasikai, wannan shi ya fi kowanne muni a ciki. A ce mutum masanin Allah ne, malami ne, amma yana tare da fasikanci, wannan barna ce. Ya ce simahum sima ruhban, in ka ga alamarsu ka ga alamar malamai masu tsoron Allah. amma zukatansu wa qulubuhum an kanu min aljiya, zukatansu sun fi mushewa ne, ahwa'uhum mukhtalifa, ma'ana zukatansu suna saba ma juna, fayatihu Allahu lahum fitnatan ghabra'a muzlima, sai Allah ya taso musu da wata fitina, fitina mummuna wacce take mai gangamewa, fayatahawakuna fiha, sai su halaka a cikinta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa, la yunqabanna alislamu urwatan urwatan, addinin musulunci sai an zo an warware shi daya bayan daya. Mana duk abin da yake na karantarwa ne ta addinin musulunci, kafin tashi alkiyama za a zo a dinga barin shi daya bayan daya, za a dinga bari a dinga bari a dinga bari, hatta la yuqalu Allah Allah, har sai an kai zamanin da ba a san Allah ba. Allah kar ya nuna mana wannan lokaci, mana alkiyama ba za ta tashi ba sai akan irin waɗannan mutane, har za a zo a ce Allah wani ya ce menene Allah. To kaga wannan lalacewa ta kai lalacewa, halaka ta kai halaka, an dai za a kai wannan zamani, har sai an zo ba a kiran sunan Allah. Shine yake cewa la ta'murunna bil ma'rufi, ko dai ku dinga umarni da kyawawan abubuwa, wa la tanhawunna 'anil munkar, kuma ku dinga hani akan miyagu, ko dai ku yi haka, idan kuwa ba ku yi ba, aw la yusallibanna Allahu 'alaykum shirarakum fala yasumunnakum su'al adha, ko Allah ya daura muku waɗanda suka zama batattun cikin ku su dinga gasa muku mummunar azaba. Bata tsaya a nan ba, sun ma yadu khiyarukum fala yustajabu lahum, zababbin cikin ku ma za su daga hannu su yi addu'a Allah ya amsa wa, saboda ba sa umarni da kyakkyawa. Yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yab'athanna 'alaykum man la yarhamu saghirakum wa la yuwaqqiru kabirakum, wannan kusan shine halin da muke ciki yanzu, ko dai ku dinga umarni da kyakkyawa, ku dinga hani ga mu akan mummuna, ko Allah ya tasar muku da wani da zai ba zai dinga jin kankananan ku ba, kuma ba zai dinga girmama na gaba. Yanzu wannan shine halin da muke ciki, in ka bar unguwa ta lalace ba a fada, ba a cewa wani bari wani kai kaza, to sai kaga wani yaro ya taso ya bata muku kananan yara ya cutar da su, in babba ya mishi magana ya tsine masa ko ya zage sa ko ya ci mutuncin sa, haka ne ko? Saboda ba umarni da kyakkyawa, mutum zai zo abin da ya ga ba mai ce masa komai. To sai Allah ya dauro mana irin wannan musiba, sai a samu wasu ba sa cin kankanana, sannan kuma ba sa girmama na gaba. Yanzu aka samu wasu akan same su a unguwa irin waɗannan, Allah ya shiryar da su, ba wani uban da zai zo musu magana, ba sa ganin kan kowa da gashi, har ma iyayensu da suka haife su. To kaga lalacewa ta kai lalacewa, duk ba abin da ya kai mu ga wannan ma'ana rashin tunatarwa, rashin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna. Amma in za mu tashi gaba ɗaya mu yi aikin mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, ma'ana mu dinga tunatar da mutane, ni na yi nawa, kai ma ka yi naka, shi ma ya yi nashi, kowa ya sauke nasa haƙƙi. To lallai sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya mana jin ƙai da rahama. To za mu dakata nan insha Allah, za mu tashi wa fi mu'jami at-Tabarani wa ghayruhu. Har yanzu dai ma da yana kawo tasirin zunubi, ma'ana ga bayin Allah maɗaukakin sarki. Da haka ba abin da yake kashe mutane yake halakar da su, yake wato inganta rayuwarsu irin yawan zunubai. Idan zunubai suka yi yawa, to sai kaga abubuwan sun lalace, da abin da muka sa a gaba sai kaga za mu ci nasara a kansa ba. Haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu, Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana al'ummanmu, wannan ƙasa tamu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikinta. Wannan zaɓe da aka yi na shugabanni, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zaɓan mana shugaban da zai zamanto mai tausayi ne a garinmu, kuma mai adalci ne a gare mu. Waɗanda za su wakilce mu, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana waɗanda za su zamo masu adalci ne, wanda za su zamanto kuma masu amana ne. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa idan wannan sakamako ya fito, wanda ya samu jagoranci, Allah maɗaukakin sarki ya mishi jagorancin a ciki, kuma ya zamanto mai godiya ga Allah. Wanda bai samu ba kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya zuciyarsa ta zama mai sanyi, ya haƙura da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yanka masa. mu kuma ƴan ƙasa mu ma mu yi hakuri zaɓin da Allah maɗaukakin sarki ya mana ba mu sani zaɓin da ya wuce na Allah ba da haka maganar mutum bayan an gama zaɓe an ce wane ya ci wane bai ci ba ka dinga fushi wannan ba shi bane abinda za mu yi shine mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan zaɓin shine alkhairi a gare mu shine kawai abin da ya kamata mu koma ga Allah mu mayar da al'amuranmu ga Allah amma dinga ganin ai wane ya za a ce wane ya ci wane bai ci ba to daga nan sai kaga tauhidi ya fara rauni sai ga mutum ya fara tantama akan al'amarin Allah yana ganin Allah bai isa ba kenan Allah shike zaba shike bada mulki ga wanda yaso Allah ya ce kulli lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah ne yake daukaka wanda yaso ya kaskantar da wanda yaso shi shugabancin nan ma wahala ne ya zama gabata ma ba sa son shugabanci amma a ƙarshen zamanin nan kowa yana son shugabanci kuma wallahi shugabanci nadama ne kuma kaskanci ne ranar tashi alkiyama ga duk wanda bai tsare haƙƙin shugabancin ba shugabanci ko na gida ne yana da wahala ballantan shugabanci na al'umma yanzu aka ce mutum kansila ne a nan yankin duk wani haƙƙin mutanen wajen nan yana wuyan ya zai da su a gaban Allah na ce mutum kansila ne duk wani abu da zai faru a ƙarƙashin nan yankin a wuyansa ba fa da shi da sai yan gidansa ba fa duk wanda yake wakiltansu suna da wani haƙƙi a wuyansa inda wani haƙƙinsu zai zo ya kasa iya tsare musu to a gaban Allah maɗaukakin sarki sai ya ansa tambaya sai ya kare kansa amma haka za ka ga ana ta fafatawa ana su yau a zo a ce ka tsaya a gaban Allah ka wuce ba komai ya kuma zama lafiya amma a ce a'a ka zo ga wasu mutane kai kawai kince su a kan kaza wannan ya ce to ai ni ba amin kaza ba wani ya kwana da yunwa ya ce akwai abin da aka ce za a bayar namu ina abin da aka bamu ko kuma a'a sun kawo kince su dan ka je kila hanyar ruwansu ta lalace ba sa iya tsayar ruwa ba sa iya samun ruwa mai kyau kuma kai ne wakilin da zaka tsaya musu a samar da wannan ruwan sai ba a samar ba amma kai an samar a gidanka gida kaga akwai damuwa ke to idan irin waɗannan mutane kamata su dinga dubawa a shugabanci ba komai ba saboda haka mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya mana zaki ya zaɓan mana masu alkhairi a cikin mu kuma muna roƙi Allah maɗaukakin sarki kada ya ɗaura mana waɗanda ba za su ji kanmu ba saboda yawan zunubanmu amma mu yi ƙoƙari mu kiyaye mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kauce ma duk wani hanya na saɓan Allah maɗaukakin sarki saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya bamu mafita سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين